إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا جدد غوديا دا يبو غا الله سركجتن سركي ودا يساكي منا أرزكي دا كما زرفي مكهلر شكرا تموت كلتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للتافي واللفر إمام أهل السنة والجماعة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب التميمي عليه رحمة الله كراتنا مجيغة باترة وأنا مسلاة نتنا ومالا من منسنة الشيخ محمد كبير أحمد أزري الله يتكاس درحمة مسلاة ديكي نمبا جن تشريا كري أنا تكين غرين Azare kalamar hukumar Katako jihar Bauchi Najeriya yau muna yammaci na 17 ga watan Al-Muharram shekarun hijira shekara 1448 wanda kuma yake 2 ga watan 7 miladiya shekara 2026 muna karatu a باب ما جاء أن بعض هذه الأمة عبد الأوثان باب ديزو دون كران تدم مساني چيوا ونساشي نوانا الأمة تا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقوي ما سبو ترغمكا أقوي ما سبو ترغمكا تو من كران تاكر كشن وانا بابي ayoyin alqur'ani da malan ya kawo tun daga aya cikin suratul nisa'i alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taguti wa yaquluna lil ladina kafaru haula ya ahda minal ladina amanu sabila da kuma cikin suratul al-ma'ida da Allah ta'ala yake cewa qul hal unabbiukum bisharri min zalika masubatan 'inda Allah من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت سنن منكرنتا آية تكرشي تكن سورة الكهف فدن الله مدوكا كنسركي قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ورنن آيوي تعدد فسر السو ديدي ورغدو tare da hadisin da ya biyo baya hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quzzati bil quzza hatta law dakhalu juhra dhabdin la dakhaltumuhu qalu ya rasulullahi al yahud wan nasara qala faman to wadannan nusus duka mun karanta su tare da bayani daidai gurgudo za mu tashi hadisin Sauban dake cikin sahihu Muslim wanda malam yace wali muslimin an Sauban radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah zawa liyal arda faraaitu mashariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha wa utitu al-kanzaini al-ahmara wal-abyada wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi amma wa alla yusallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim wa yastabiha baydatahum wa inna rabbi qala ya muhammad idha qadaytu qada'an fa innahu la yuraddu wa inni ataituka li ummati alla uhlikahum bi sanatin amma wa alla usallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim fa yastabiha baydatahum ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ورواه البرقاني في صحيحه وزاد وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلقى حي حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وانا حديثي نثوبان دمال يكاوش مصي شكين صحيح مسلم ثوبان رضي الله عنه يأتي منزان الله صلى الله عليه وسلم يأتي إن الله زوالي الأرض للي ألا ياي من كساح an bude mini ido an cire mun shamaki shine zawa mana an yaye ta duk wani gini duk wani dutse duk wani tudu duk wata bishiya an yaye fara'aitu mashariqaha wa magharibaha yace yadda aka buda mun aka yaye mun hijabi naga mashariqaha naga gabacin duniya wa magharibaha kuma na hangi yammacin duniya an yaye mun gabar na kalla iya ganina fetal an yaye mun yamma na gani iya ganina fetal wa inna ummati kuma abinda aka alkawarta mini shine cewa lallai al'ummata sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha lalle al'ummata mulkinta zai kai iyayen da aka yaye mun na gani ma'ana kenan karfin mulki da karfin iko da numfashi na addinin musulunci zai yi nisa ainun zai ci gabashin duniya zai ci yammacin duniya wannan ko ba zai hana ya ci kudu da arewa ba yawa an ambaci gabar da yamma mahudan rana da mafadatta domin ya zame maka samfuli na cewa abin da ya ci gabar da yamma ba zai bar kudu da arewa ba don haka an masa albishir ta yadda Allah madaukakin sarki ya nuna masa kaga can to addininka sai ya kai haccan tanan ma haka kaga can addininka sai ya kai haccan to shine ma'anar Allah ya yaye mini wato gabacin duniya da yammacin ta mahudan rana da mafadatta kuma aka yi mini alƙawarin mulkin al'ummata zai kai iyayen da na gani wannan albishir ne ga annabi alaihi salatu wassalam tare da cewa ya san cewa ba zai ga wannan abun ba wanda yake gwada maka cewa wannan addinin na Allah idan kana taimakon sa ko da karantarwa ko da dukiya ko da aiki duk gudumawar da kake ba wannan addini kowane irin dangin jihadi kake yi to ka ji a ranka cewa idan Allah subhanahu wa ta'ala ya karba aikinka aikinka zai zama sanadi na yaduwa da cigaban addini ba lallai akan idonka ba domin yanzu albarkacin da muke ci a yanzu na wannan addinin ba juhudinmu ba ne, ba ƙoƙarinmu ba ne, ƙoƙarin wasu ne, mu ƙoƙarinmu wasu ne za su gani, ƙoƙarin wasu ne yanzu muke cin moriya, su ma ƙoƙarin wasu suka ci moriya, mu ma namu ƙoƙarin wasu ne za su ci moriyarsa, in sahhat ta'bir, ko ko in ce wanda ya asasa shi ya fi kowa morewa. Waɗanda suka assasa wannan addinin muka same shi da laushi da sauƙi a yanzu sun fi mucin moriya eh sosai, tunda su Allah madaukakin sarki idan ya karɓi aikin su to suna cikin cin albarkacin wannan aiki, suna kwanci a cikin kabarin su, yayin da mu da bamu san da me zamu ƙare ba. Allah ka sa mu cika da imani. Sannan yana gwada maka yadda Annabi alaihi salatu wassalam yake da mu'jiza, yana daga cikin mu'jiza ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya bada labarin wani abun da zai faru tukuna bai faru ba, faruwarsa alama ce da take tabbatar da gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya sanya wannan da yawa akan harshensa, ko ya bada labarin abun da ya faru a baya wanda lokacin da aka yi baya nan, kuma baya karatu balle a ce ya karanta a wani littafi, baya rubutu, don haka Allah madaukakin sarki yana sanar da shi manya-manyan ilmomi na waɗansu abubuwa da suka faru a baya, wanda haƙiƙanin labarin yana ɓoyuwa hatta ga waɗanda suke zarata ne masana tarihi, waɗanda suka ga jiya suka ga yau a garin Makka, sai ya zama wannan labarin ya girmi ilminsu, ya girmi gogayyarsu, amma Annabi alaihi salatu wassalam yana faɗansa. To wannan ba komai ba ne face, mu'jiza ce daga cikin mu'jizozin da Allah ta'ala ya masa. Haka yana ba da labarin abin da zai faru nan gaba. Nana Aisha radiyallahu anha take ba da labari a cikin abin da ta riska na tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallama, farko-farkon abin da ya fara zuwa masa, alamomin wa'ayi zai zo masa, mafarkayya ya fara yi, amma idan ya mafarkin abu sai ya faru tamkar hasken asuba, ma'ana ba ka raba abin da ya faru da mafarkinsa, iri ɗaya sak tarwal, haka abin zai bayyana, babu duhu-duhu, babu dishi-dishi, haka zai bayyana safiyan yadda ya faɗe shi, yadda ya yi bayaninsa, yadda ya ganshi a mafarki. To haka zantukansa Allah ta'ala ya sanya. To wannan ana sanya shi a babi na mu'jiza ne, ba ana sa shi a babi na ilimin gaibu ba ne. Kun gane abin da yake bambanta ahlus sunna da ƴan bid'a kenan, shine su ƴan bid'a ba sa bin ka'idojin ilimi a karatu, da ke ba karatun ne a gabansu ba. Yawanci hamasa da shauki da jazaba su suke ɗibar su fita daga ilimi zuwa ga wani abin da ba a yi musu umarni da shi ba. Amma ahlus sunna ba sa rabuwa da ilimi da kuma gudanar da ilimi akan ka'idojin ilimi, saboda musulunci addinin ilimi ne. To idan Annabi alaihi salatu wassalam ya ba da labarin wani abu da ba wanda ya sani a wajensa aka ji, kuma shi ma ba da shi aka yi ba, ko ya ba da labarin abin da zai faru kuma sai a bayan baya nan ya faru, ko kuma koda yana nan ɗin lokacin faruwarsa kuma sai ya faru kamar yadda ya ba da labari, to wannan ba a babin ilimin gaibu yake ba, yana babin mu'jiza ne a matsayinsa na Annabi, wanda Allah madaukakin sarki yake ba wa annabawa gudunmawa ta abubuwa na kecere ne na al'amura waɗanda suka saba wa al'adar ɗan adam. Wannan ana ce mata mu'jiza a hakkin Annabi, sawa'un aiki ne ko magana. Amma idan ka ɗauki irin wannan batu ka sa shi a babi na ilimin gaibu, to kuma ka shiga rigima, domin ka ɗebo zancen da ya fi ƙarfinka, ka dauki dalaba gan mu, domin ilimin gaibu sifa ce ta Allah. Ilimin gaibu sifa ce ta Allah, mu'jiza sifa ce ta annabawa, amma ilimin gaibu sifa ce ta Allah. Don haka Allah madaukakin sarki shi ya kadaita da siffofinsa. Don haka ilimin gaibu siffar Allah ne, siffar Allah ce, siffar Allah ne, kuma Allah madaukakin sarki baya tarayya da kowa a cikin siffofinsa. Don haka ana maganar gaibu, to wannan Allah ne shi kadai. Amma idan annabi ya bada labarin gaibu, to wannan kuma mu'jiza ce. Jama'a an gane? So babu wanda zai maka inkari idan ka dangantawa annabi mu'jiza, amma za a yi maka inkari in ka danganta masa ilimin gaibu. So duk wani abun da yake khariq lil'ada, ya saba al'ada, ba haka aka saba gani wajen dan adam ba, sai aka gani wajen annabi a aikace ya aikata. Kamar yadda wata rana wani cikin sahabbansa ya zo ya sheda wa annabi sallallahu alaihi wasallama ana dan girki a gidansa, amma fa abinda ake girkawa dinnan ba zai ishi jama'an nan da suke aikin tono ba. Annabi da sahabbai jingim ana tono, kuma yunwa ake fama da ita. Wannan sahabin ya ruga gida, gidansa kusa da wajen ne, ya je yayi kwalala, aka dan daka gero, aka daka wane ne, aka dan hada wani gwate, ana dan fararrakawa da ganye. Yazo ya samu ma'aikaci, ya ma'aikin Allah a rada ya gaya masa, yace kamar kai da Abubakar da Umar, haka dai kamar dai mutum uku ko hudu a samu a sulale, na sa ana dan fararraka abu a gida, kai din ka samu ka dan sa a bakin salati. Eh, shine babban burinmu, kai din in ka dan ji dama-dama komai zai daidai. Annabi alaihi salatu wassalam yace a gidan naka an samu abun dorawa, yace eh, amma bai daiwa dan hakan ne yake a dan koko aka dora shi. Annabi alaihi salatu wassalam yace kai jama'a, yace ya ma'aikin Allah ba shi daiwa mutum uku ko hudu, yace ma ga yawa jama'a mana, kuma alheri ya samu a takaita shi. Sai jama'a an samu abinci, kawai sai aka fara goge hannu, ana tashi daga aiki ana kama kunkumi. Hankalin sahabin nan ya tashi, yace ya makin Allah ya za a yi, ce kai dai ka koma ka je ka ce wa iyalinka kar ta sauke ko ya dahu, sai na zo. Iya abin da za ka ce ke, kuma haka aka yi. Ya zo ya ce masa ya makin Allah ya dahu, ya ce to kar ta sauke. Annabi sallama ya je shi, ce ta ba shi wuri, shi ne mai rabawa. Al'amarin ya fi ƙarfinta, shi ne mai rabawa. Jama'a ya layi, adiba a ba wannan, adiba a ba wannan, adiba a ba wannan, kowa sai da ya samu, kuma kowa sai da ya ci ya koshi. Yace kuma bayan annabi alaihi salatu wassalam ya gama zubawa kowa, ya gama kowa ya samu, yace ban sani ba shin yadda annabi alaihi salatu wassalam ya bar wannan abincin, shin wani abu ya ragu ko kuma wani abu bai ragu ba. Wato kenan ba a kankari kanzo ba. To irin wannan idan ka gani, shi ake cewa mu'jiza. Ana samun sa a aiki, ana samun sa a magana. So mu koyi wannan tarbiyar. So in ka ji wani dan bid'a yana cewa annabi sallama ya san gaibu, ka kalle shi kawai, ka zuba masa ido, kai masa Allah sarki. Bai sani ba. Wannan mu'jiza ake ce mata, ba gaibu ba. Don haka yana daga cikin ijazi a hakkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani abu da bai faru ba, kuma yazo ya faru. Kuma karatunmu duk da muke daga wancan zama kawo ne yau, su ya shafi na, dan yana bada labari ne na abin da zai faru a cikin wannan al'ummar. Kar ku manta, muna karatu ne akan yana bada labarin wannan al'ummar, cikinta sai an samu masu bautar gumaka. Kuma mun karanta da ku a zaman da ya gabata cewa kar a dinga kallon gumaka sassake ko mutum-mutumi kadai, kar a dinga ganin gumaka dodanni kadai, a'a. Sannan bautar ka a dinga kallon sujjada kadai ita ce bauta, duk mun yi a karatun da ya shuɗe. mun san cewa bauta nau'i nau'i ce da yawa, sannan in an ce gunki ba ana nufin kadai sassake ba, ko mutum mutumi ko dodo, kabari ma yana iya zama gunki, mutum man ana bauta masa yadda ana yana iya zama gunki, salihin bawa da aka dukufa ake neman ake neman sa da bukatu ake bashi hakokin Allah yana iya zama gunki. Dan haka in an ce bautar gunki, wato bautar ma'ana ce mai fadi, shi ma gunkin ma'ana ce mai fadi. To muna karatu ne akan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan al'ummar sai an samu a cikin ta masu bautar gumaka kuma da da'awar musulunci. Shine muka karanta a baya cewa Annabi alaihi salatu wasallam yayi rantsuwa cewa sai kun bi tafarki na waɗanda suka shuɗe suka rigaye ku, ka faɗa da ka faɗa, sau da kafa za ku yi ayyuka irin nasu. Kuma mun karanta da ku a karatuka da suka shuɗe cewa mai cewa bautar kaburbura ibada ce ta Yahudu da Nasara. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya yaye mun duniya, na ga mahudar rana ba tare da shamaki ba, na ga mafadar rana ba tare da shamaki ba, sannan ya mun alƙawarin shugabancin al'ummata, amo na al'ummata sai ya kai iya ganina da aka nuna mu, ma'ana musulunci zai yi nisa zai yaɗu. Yace wa utitul kanzaini, kuma an bani kuma an bani taskoci guda biyu, al-ahmara wal abyada, an bani jar taska an bani farar taska. Jar taska suka ce ita ce zinare, farar taska ita ce azurfa. Suka ce wannan ishara ce zuwa ga cewa zai ci kasar Kisra, zai ci kasar Rum, musulunci zai mamaye yankin Kisra, wanda wannan yankin shine yankin da yake kasashen Farisa a yanzu, da abin da ya shafi wani yanki na Iraki a yanzu, musulunci zai mamaye wannan yanki, saboda suna ta'amuli da dinari a wancan lokacin, wanda shine zinare, sai ya kamanta wato taskarsu da ja, jan kuma yana wakiltan gold, wato zinare. Yayin da yake nuna mana musulunci zai ci kasar Rome, wanda kasar Rome ita ce yanki na Istanbul a yanzu, Turkey, da abin da ya ci Greece ya ci Italy. Don haka irin wannan yanki su a wancan lokaci suna ta'amuli da silver, wato azurfa, sai ya kamanta wajen da wato farar taska. Malamai suka ce abin da yake nufi shine musulunci zai ci Kisra, zai ci Rome, mana musulunci zai ci Farisa, zai ci Sham, a wani yaren kenan da Hausa cikin sauki, zai ci Farisa, zai ci Sham. Shine wa utitul kanzaini al-ahmara wal-abyada, an bani taska guda biyu, taskar zinare da taskar azurfa, ma'ana an bani yankin abinan yankin Sham kamar yadda an bani yankin Farisa. Wa inni sa'altu rabbi li ummati, yace kuma lallai na roki ubangiji na don al'ummata, Allah yuhlika ha bi sanatin bi amma, cewa kar Allah ya halakar da ita al'ummata din bi sanatin, wato da fari, bi amma mai gama gari, na roki Allah madaukakin sarki kar ya halakar da al'ummata da fari mai gamewa. In an ce sana ana nufin al-qahat, yankewar ruwa, irin yankewar da zai zama an yi shekara ba a yi damuna ba, an taɓa mun ji labari dai lokacin Annabi Yusuf ko ai shekara 7 ba ai damuna ba to mu labari muka ji a ce shekara ta yi ba ai damuna ba ka ban taba ji ba to ai tsallaken damuna ya kuke gani damuna daya kun ga ana damunar fa amma idan Allah ya kawo jarabawar a damuna ruwa yayyawan da ya cinye amfani bai yi ba ko ruwa yayin karancin da bai wadace amfani ba bai yi ba ya shekara ake ana safarin wannan kare over to ai idan aka ce gaba ɗaya ba ai bane damunar ya kuke gani yawwa dan haka inda za ai langa ta damuna guda ɗaya to ai matsalar babba ce to Annabi sallama ya roƙa mana cewa kar Allah ya mana azaba da irin wannan salo na azaba na fari da zai mana gaba go'o ai a hakan din ma yawanci idan kaga an ce maka ruwa yayi yawa amfani bai yi ba ko ruwa yayi kadan amfani bai yi ba zaka samu wani wuri kuma nasu yayi sai a hadu sai a samu sauki da wannan to ita fa annobar mu duka ko ina ne ba za a samu wani wuri da nasu yayi ba kawa ba ai bane ba ai ba aka ce akwai sarkin wani gari irin dan bokon nan ne damana tayi akai ruwan fari akai ruwa na bi sai ruwa ya tsaya kamar wannan lokacin ubangiji Allah ka shayar da mu ruwa sai ya tsaya to kun san bisa shari'a da al'ada idan ruwa ya tsaya kuma akan fita roƙon ruwa to sai limamin gari yake cewa sarki ranka ya dade muna bukatar zamu fita roƙon ruwa shine muke sanar da kai muke kira muke so kuma a sanar da san kira ayi shela a fita roƙon ruwa sai ce haba liman me yasa kuke haka ne malliman ku cika gaggawa kuna yi wa Allah gaggawa kun taba gani shekara ta yi damana ta yi bai ruwa ba me yasa kuke da matsawa ne ya iya fahimta zatin da dai Allah baya tsallake damanan nan to me yasa za a dinga matsa masa sai yayi a bashi mana ai zai yi lokacin ne bai yi ba in lokacin yayi bai kayan sa to wani lokacin boko haka yake wa mutum ai kamar yanzu ne a kiswayar wata da rana wanda ya sha boko ya sha boko kafin watan ya kamu ma zai ma bayani cewa ai ya karanta a jarida kaza a Daily Trust ai a Weekly Trust ai ya karanta kaza ai kaza zai faru ranar kaza da misalin karfe kaza kuma abin da zai faru kaza ne zai yi kaza in kaza yi kaza sai kaza sai kaza amma na minti 15 za a yi after 15 minutes kawai it will be shikenan da haka idan abin ya faru ko ofansa agogo kawai zai duba ba abin da ya dame shi sai to in ka ce masa ana sallah ana addu'a ma haka ya ce okay bai da kes to shine rayuwa ce suke yin ta akan nazari ba abin da ya dame su da duk wani abin da ya shafi wato imani da abin da imani ya zo da shi to idan an ce fari to shine daukewar ruwa gaba daya yace na roki Allah kada ya halakar da ku da fari to shi yasa wannan al'ummar malamai suna cewa duk wani laifi da aka halakar da wata al'umma dalilin sa da akwai shi a wannan al'ummar kuma ka tuna duk laifukan da Alkur'ani ya ambata wanda dalilinsa aka kifar da al'umma aka halakar da ita aka tarwatsa ta ko da ruwan dutse ko da ruftawar kasa ko da ruwan kogi ko da juyawar kasa ko da tsawa duk wata al'umma da aka halakar da ita ko da ruwan dufana zaka ga laifin da take yi din ana yin sa a wannan al'ummar plus daga komai ana yi na laifi amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙa mana Allah cewa kar ai mana irin abin da aka yi musu dala ban komu cewa albarkacin sa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan baiwa ne da wanda yayi imani da wanda bai yi imani ba kowa yana cin albarkacin sa kowa yana cin albarkacin sa rayuwar da yayi ta annabta ta shekara 23 yana annabi albarkar da Allah ta'ala ya sanya a ban kasa dalilin waɗannan shekara 23 nasa tsira da amincin Allah subhanahu ta'ala gare shi har a nade kasa ba za a dena cin wannan albarkar ba to daga ciki akwai wannan hukuncin da Allah ya yanke cewa ba za a halakar da mu da wata annoba ba irin yadda aka yi wa al'ummomin da suka shuɗe yace na roki Allah wannan an gane wa Allah usallita alaihim menene yawa wa Allah yusallita alaihim wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bi sanatin bi'amma wa alla yusallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim sannan na roki Allah madaukakin sarki kar ya shugabantar da makiyi a kansu min siwa anfusihim ba daga cikin su ba in an ce min siwa anfusihim ana nufin minal kuffar na roki Allah kar ya dora shugabancin kafirai a kansu fa yastabiha baydatahum balle ya tarwasa hadin kansu na roki Allah kar ya shugabantar da makiyin su a kansu mana kafiri a kansu har ya samu iko da zai tarwatsa ya lalata hadin kansu ya lalata haduwarsu jam'in su Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi alaihi salatu wassalam ainihin wato wannan alkawari sai dai kuma a wannan ya bashi sharadi matukar suka dukufa akan neman duniya masu dabbobi suka maida hankali akan dabbobinsu ba ruwansu da masallaci yan kasuwa suka maida hankali akan kasuwa ba ruwansu da sallah ko masallaci yan cikin gari suka maida hankali akan shashanci da barna ba ruwansu da wa'azi ba a ganin wanda baya sallah a saka shi ba a ganin matasa ba sa azumi a saka su ba a ganin mabarnata suna barna a hana su kowa yana abin da ya ga dama to anan kan Allah madaukakin sarki bai daukan mu annabi sallallahu alaihi wasallama alƙawarin cewa zai ci gaba da mutunta su ba tunda basu mutunta kansu ba to nan komai zai iya faruwa za su yi yawa amma yawan ba shi da amfani don ba su da ƙarfi sannan za a ci zarafinsu za a shugabance su a yi mulki a kansu na kama karya irin yadda maciya tuwo suke taruwa a kan kwanon tuwo su yi masa kaca-kaca su cinye tuwon nan su sude kwano haka maciya za su rinka yi musu me dalili shine sun rungumi duniya har suna hada-hadar riba sun mai ta hanyar neman arziki an daina wa'azi an daina faɗakarwa to wannan kam yana daga cikin sanadin da yake jawo wannan wato bukatar ta annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya jarrabe mu akan ta wa inna rabbi qala yace kuma ubangiji na yace ya muhammad idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu yace to kaga muhammad sallallahu alaihi wasallam ni fa idan na riga nayi hukunci to hukunci na ba a mayar da shi in nace haka za a yi haka za a yi in nace ba haka za a yi ba haka za a yi ba idza qada amran fa inna ma يقول له كن فيكون والله يحكم لا معقب لحكمه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال فهكلم رن الله يكي idan na riga nayi hukunci fa innahu la yuraddu ba a mayar da hukunci na wa inni ataituka li ummatika alla uhlikahum bi sanatin amma yace na baka ga al'ummarka cewa bazan halakar da su gaba daya da fari ba bazan halakar da su da fari game duka ba wa alla usallita alaihim aduwwan min siwa anfusihim kuma na yadda maka bazan dora musu makiyi ba daga cikin su ba fa yastabiha baydatahum balle ya tarwasa hadin kansu kaga nan da aka ce fa yastabiha baydatahum mu fahimta cewa idan muna da baydo din baydo ita ce jam'u wal quwwa muna hade muna da karfi a lokacin da muke hade muke da karfi muke dunkule mu'tasimin muna masu riko da igiya daya da Allah ya mana umarni to Allah madaukakin sarki ya daukan makansa alƙawari kazau ba zai dora mana wanda zai wargaza mu ba to mu fahimta wannan karban addu'ar yana tare da wannan sharadin idan an rasa wannan sharadin to in an rasa waccar mashrutin to kar ayi mamaki walau ijtama alaihim man bi aqtariha kuma koda a ce duk waɗanda suke nahiyoyin duniya za su taru a kansu ba za su iya cutar da su ba shine walau ijtama alaihim man bi aqtariha koda kuwa waɗanda suke nahiyoyin duniya gabar da yamma kudu da arewa kusa da nesa za su taru akan al'ummarka dan su ga bayan su yadda na dauka shine ba za a ci musu tuwo a ƙwarya ba hatta yakuna ba'dhum yuhliku ba'dhan har sai ya zama sashinsu ne zai hallaka sashi har sai ya zama su ne a kansu fadan cikin gida zai hallakar da su wa yasbi ba'dhum ba'dhan sai ya zama su ne a tsakaninsu suke kama junansu a matsayin ribatattun yaƙi musulmi shine zai daga wa musulmi dan uwansa makami ko da shubha ta siyasa ko da shubha ta neman dukiya ko kuma da shubha ta addini ya daga makami a kansa ya zubda jininsa yana kabbara shi mai daga makami wanda aka daga makami a kansa yana la ilaha illallah sannan su a tsakankaninsu ne sashinsu za su rika kama sashi suna mai da su fursunonin yaƙi suna mai da su fursunonin yaƙi a kama sai an ba da kudin fansa sannan a saki ko a kama idan mace ce a dinga saduwa da ita a yi mata ciki ta haihu an kama bayi su ne za su rika yi wa junansu haka wa rawahu al-Barqani fi sahihi mala yace kuma wannan hadisin al-Barqani shine Abubakar Ahmad ibn Muhammad al-Barqani shima ya kawo wannan hadisin a cikin hadisan da ya tattara a ya ingantattu wazada sannan haka shi Abu Bakar al-Barqani yayi kari ya nasa hadisin yazo da kari gashi nan karin wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin wato wancan waccan riwayar farko da malam ya kawo daga Muslim har yanzu mahallu shahid da yasa ya kawo hadisin bai zo a ciki ba dan haka malam sai ya ci gaba da hadisi sai ya dauko cikon hadisin a cikin riwayar da tazo cikin littafin Abubakar al-Barqani sai ya kara da ita domin duka sakonnin da yake so su fito su fito mahallu shahidin mu yana gaba dan haka a cikin Barqani yazo da kari wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin annabi sallama yake cewa kadai abin da nake tsora cewa al'ummata al-a'immatal mudhillin jagorori masu batarwa yan kwangila mayaudaran shugabanni maha'inta masu batarwa ko dai al-a'imma shugabanni masu mulki waɗanda suke rike da taska da tattalin arziki idan suka zama ƴan kwangila waɗanda suke cacar shugabancin idan sun same shi tamkar sun ci a caca ko kuma al-a'imma jagorori na addini su ne malamai waɗanda suka gina harkarsu ta malinta akan kiran mutane zuwa ga falalarsu da kuma karamarsu da kuma ƙoƙarin ɗora mutane akan abin da zai dawo da maslaha zuwa gare su to irin waɗannan shugabanni masu cutarwa ne ba masu amfanarwa bane ba idan aka samu shugabannin addini mabarnata masu ƙara tura mutane cikin ramin bata to al'umma ta shiga cikin mummunar musiba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya misalta dabbobi tumaki da awaki da suke daure a cikin wani shinge a tura musu kerkeci guda biyu mayunwata a ciki to irin misalin barnar da waɗannan kuraye za su yi a cikin wannan shinge na waɗannan dabbobi to barnarsu ba ta kai barnar da barnatattun malamai suke yi ba a cikin al'umma idan za a ce waɗannan awaki da tumaki da aka tura musu mayunwatan kerkeci ko kuraye idan za a ce sun shiga aku sun lalace to ku da aka jarrabe ku da malamai masu son zuciya kun fi su shiga aku don haka yace abinda nafi jin tsoro abinda nake tsoro cewa al'ummata a ce an yi zamanin da za su samu jagorori masu batarwa wa idza waqa'a alayhimus sayfu kuma sannan abinda nake jiye musu tsoro idan takobi ya sauka a kansu lam yurfa ila yawmil qiyama har zuwa ranar alqiyama ba za a dage takobi ba ina jiye musu tsoron ran da suka fara daga takobi a tsakaninsu suka zubda jini an fara kenan har tashin alqiyama jama'a ku ji wannan karatu annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan karatu yana raye al'ummar musulmi da ta san tarihi jiya da yau sun gaskata wannan al'amari da yake faruwa kenan farkon zubda jini da aka yi ba tare da hakki ba na ta'addanci shine zubda jinin sayyidina Umar. Aka zo aka zubda jinin sayyidina Usman, aka zubda jinin sayyidina Ali, har aka zo aka waye gari ana shugabanni da sunan shugabanci suna kama mutanen kirki suna kashewa. Haddasa habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai suna kashewa. Don haka tarihi ne yake maimaita kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ina jiye musu tsoro wa al'ummata, idan aka sa takobi aka fara zubar da jini to har zuwa tashin alkiyama. Shi yasa gashi nan ana zubar da shi, mai zubarwa bai san me yasa yake zubarwa ba, wanda aka zubar da nasa bai san me yayi aka zubar masa jini ba, haka kawai ya zo ya zama ruwan dare. Da muna yara ana cewa duk wanda yake son kai sai jini ya haushi. Tsofi suna gaya mana kisa, idan mutum yake son kai jini yana hawansa, baya da mal lafiya, baya samun kwanciyar hankali. Haka da muke kallon girman jini a zukatanmu. Amma yanzu an zo an waye gari zubda jini da kisan kai shi yafi komai sauki a wajen waɗansu. Suna shan ƙwaya, ba sa shan ƙwaya, a gari ko a jeji kawai za su zubda jini. Shikenan. Yanzu wai har al'ummar mu ta zama wai al'ummar mu yanzu wai tana iya bin mutum tare tare a cikin gari, a tare shi, a kada shi, a ɗora masa taya, a cinna masa wuta, ana kallo da manya da yara da maza da mata, ba wanda yake ganin wannan wata matsala ce. Kai kasan zuciya ce. Kar mu ɗauka cewa wannan kare kai ne, ɗaukar fansa ne, a gwaninta ce, a'a, kai kasan zuciya ce. Kai kasan zuciya ce. Wannan ɗin yana ƙara sauƙaƙe mana hanyoyin ɓarna ne, yana ƙara sauƙaƙe mana hanyoyin zubda jini. Jini yana zama arha. Yaro ƙarami ya halarci wurin da ake kisan kai, yana gani. Nan ƙisasi muka je kallo, wani ya hau kan bishiya yana kallo kallon ƙisasi. Da aka sare kan wannan mutumin, wannan na kan bishiyar yankuwa ya faɗi, baba shi ya sare kan ba, amma yanzu kawai rub aka ja ƙasa, ya yanko jiki kawai ya faɗo, saboda ba zai iya gani ba. To kai ƙasar zuciya yake jawowa. So zubda jini yana ƙoƙarin ya zama wani abu mai sauki. Jiya nake gani ana hira da wani, ana tambayansa mutum nawa ya kashe bai sani ba. Shi da kansa yace wai, yace ai bai san adadin abin da ya kashe ba, kuma ba ko fiskarsa ba alamar ko ɓacin rai, saboda tsabar zuciyar ta bushe. Zuciya ta bushe. Haka na ga wani sojoji sun kama shi, suna tafkassa, suna masa azaba, amma yana tura musu ashar, yana cewa kuma ko yanzu suka sake shi sai ya ƙara. Zuciya ta bushe, yana cewa ina iyakaci, ku kashe ni. Bai yi nadama ba, to zuciya ta ƙaiƙashi, fitina ta yi fitina kenan. Waɗannan fitintunan duka in kana karatu za ka dinga cin karo da su, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani a kai. Gashi nan a dunƙule ina jin tsoron idan takobi ya fara sauka bisa al'ummata to ba za a dauke shi ba har zuwa ranar alkiyama. Yace wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil mushrikina. Yace kuma alkiyama ba za ta tsaya ba hatta yalhaqa hayyun min ummati alhayyu alqabil kabila. Alkiyama ba za ta tsaya ba har sai wata kabila daga cikin al'ummata sun haɗe da mushrikai, sai an samu cikin al'ummata wani yanki na mutane, wani yanki na mutane ko kabila ko wata jama'a ko wata ƙungiya ko wata tafiya sai ta haɗe da mushrikai, ya zama ba su da wani bambanci cikin abubuwansu. Ba gashi muna gani a Shi'a ba, yanzu Shi'a abubuwansu da yawa za ka raba da kafirai, za ka raba da kafirai, to ai har coci ma suke zuwa a je coci ai addu'a tare yan uwa ai jana'iza irin nasu ai kabari irin nasu ai akwati ai fulawa a gawa ai wane ne ai wane ne duka. Kaga ana muzahara ana rike ana rike da cross je su aro gangarsu suna bugawa da sharewarsu suna hurawa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu wani bazgare na al'ummata sun haɗe da mushrikai. Ba mamaki, ba mamaki, Allah ya kyauta. Wa hatta ta'budu fi'amun min ummati al-awsan, kuma al-qiyam ba za ta tsaya ba har sai wata jama'a, fi'am jama'a, al-jama'a, har sai wata jama'a min ummati daga al-ummata sai sun bauta wa gumaka. Kun ga mahallin shahidin mu, alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu wata tawaga daga cikin al'ummata sun bauta wa gumaka. To wannan kan ga sunan masu bautar kaburbura, masu bautar waliyai, masu bautar salihai, ga sunan ana ta yi bauta kala-kala, ibada kala-kala, a kai kabari masallaci ko a yi masallaci a wajen kabari, ana zuwa ana sallah, ana zuwa a yi ziyara, a je a yi addu'a kan kabarin, a roki na kabarin bukata. Ga shi nan muna gani a garuruwan da sunan nagarta, ga shi nan abubuwan da muke karantawa an hana a karatu shi suke aikatawa. Barna ce amma suke ganin ta daidai, Allah ya kyauta. To sai an samu masu bautar gumaka, amma ba su a wajensu ba gunki suke bautawa ba, ku rika fahimta, su fa a wajensu ba bautar gunki ba ne, a ilimi ne a karatu bautar gunki, amma su a wajensu ba bautar gunki, a wajen Allah, a wajen ma'aikin Allah bautar gunki ne, amma su a wajensu ba bautar gunki ba. Jiyan nan na ji wani tawili a wajen shugaban Shi'a, yana cewa ana cewa da suke ya Hussein, ana cewa suna bautar Hussein, sai ce to ai ba bautarsa suke yi ba, su masu faɗan ne sun basu fahimta ba, ko me yokon su samu wanda yake faɗa su ce masa me kake nufi, in ya so in ya gaya musu abin da yake nufi, in sun yadda ohonsu, in ba su yadda ba ma ohonsu, amma basu samu mai faɗa sun ji me yake nufi ba, suke cewa bautar Hussein yake, su ba bautar Hussein suke. Ah, to dama ya za a yi su yadda suke bauta, ai bauta masu duku ba akan kabari ma ba su ce maka bauta kabari suke ba, ai babu, ai ba mai yadda cewa ba, ai kowa ya yadda abun bauta Allah ne, aikinsa ne yake gwada, ba Allah ne kada abun bauta ba. Idan ma ba bauta ba ne ba, tunda yayi kama da bauta, me yasa ba za a bari ba? Ai mun karanta a wannan littafin,
ba a bauta wa Allah a wajen da ake bautar wani Allah. Ai, ba an hana sallah a makabarta dan makabarta najasa bane, don gudun cewa kar ya zama bautar wani Allah. Dan haka duk abin da yayi kama da shirka ko bautar wani Allah, me yasa ba za a bar shi ba in ma ba bautar wani Allah bane? Dan haka idan ya Husaini ba bauta bane ba, ba istighatha bane ba, idan ya Husaini ba istighatha bane, ba neman shafa'a bane, ba bauta bane, ba addu'a bace ba, to me yasa tunda tayi kama da bauta ba za a bari ba? Sai ya ce ayya din nan tana da alaka da labbaika da aka shafe ne, ma'ana labbaika ya Husaini. Ita kuma labbaika amsawar kiran da yayi ne tun lokacin da aka zo za a kashe shi. An kashe iyalansa akan idansa, an kashe zuriyarsa akan idansa, an kashe jama'arsa akan idansa, saura shi kadai ya rasa yanda zai yi. Sai yake cewa shin ba ni da wani wanda zai taimake ni? Shine yanzu a garin nan ake cewa labbaika a makare, shine yanzu ake cewa wai labbaika, ana amsa masa za a taimaki, yana kira masu taimakonsa a wancan lokacin, shine yanzu ake cewa labbaika a makare, su ne za su taimake shi. Amin. Allah ka shirye mu, ka shirye zuriyarmu. Da haka bauta ce, bautar wani Allah, to shi ne bautar gumaka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma sai an samu cikin al'ummata waɗanda za su bauta wa gumaka, wa innahu sayakunu fi ummati kazzabuna salasuna kulluhum yaz'umu annahu nabi. Ya ce kuma du, kun ji wata sabuwa? Ya ce kuma du sayakunu fi ummati, za a yi a cikin al'ummata, kazzabuna salasuna, maƙaryata talatin, a wata riwaya dajjaluna, dajajila, tattattun maƙaryata za a yi guda talatin, kulluhum yaz'umu annahu nabi, kowa a cikinsu ce yake shi annabi ne a ƙaryarsa. Wa ana khatimun nabiyyin, yace kuma ni ne cikamakin annabawa, la nabiyya ba'di, babu wani annabi a bayana. Wannan shine kat annabi alaihi salatu wassalam shine cikamakin annabawa, amma yace za a samu waɗanda za su ce su ma annabawa ne. Da yace 30, wannan mafhumi na adadi ba shi da baya aiki a wajen malamin usul. Da yace za a samu 30, to ba zai hana a samu 31 ko a samu 70 ko a samu 100 ko a samu 1000 ba. Eh, sosai kuwa, ba zai hana ba. Kun tuna fadin Allah ta'ala, in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahu, ko ka nema musu gafara ko karka nema musu gafara, da za ka nema musu gafara sau 70, Allah ba zai gafarta musu ba. To ai in ya san yayi 71 za a karba, zai kara 1. Amma ba ana nufin cewa in yayi 71 za a karba bane, kawai ko nawa ba za a karba ba. To haka ne wannan. Da Annabi yake cewa inna lillahi 99 isman, Allah yana da sunaye 99. Ya gwada cewa 99 sune kadai sunayen Allah? A'a, sunayen Allah ba wanda ya san adadin su sai shi. Yanzu ma anan a duniya ma malamai sun tattara fiye da 100. Don haka duk sanda aka ambaci lamba, to fahimta ta nassi ba ta cika ba wannan lamba mafhumi mai amfani ba, ma'ana wani adadi wanda ba wannan ba. Ana sanar ka cewa la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath, jinin mutum musulmi baya halatta sai da dalilin ɗayan abu uku, sai a mace abubuwa guda uku. Kuma abu ukun nan sai aka ce ko dai magidanci da yayi zina, ko kuma wanda ya kashe rai ba da haƙƙi ba, ko kuma wanda ya ridda. To ina dan fashi, ina wannan buga 'yan tawaye, khawarijawa da aka umarnin a kashe su da wasu masu laifukan wanda hukuncin kisa yake hawa kansu irin ƴan luwadi da aka akwai wasu laifukan waɗanda hukuncin su kisa amma nan sai aka ce uku to shi yasa malamai a musabaka ma suka ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu musabaka sai a doki da rakumi da kibiya malamai suka sa shi a wannan babu ana iya samun ƙari akan uku dan haka yanzu anan 30 kan ai tun a zamanin baya akai 30 kan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye ma an yi waɗanda suka fito irin Musailamatul Kazzab Annabi yana raye Musailama yace shi Annabi ne Al-Aswadul Ansi Annabi yana raye sallallahu alaihi wasallam Al-Aswadul Ansi yace shi Annabi ne tun Annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye aka kashe Al-Aswadul Ansi amma shi Musailama a lokacin Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wanda ya kashe Hamza Al-Wahshi ibn Harbin wanda ya kashe Sayyidina Hamza a yakin Uhud shine ya kashe Musailamatul Kazzab in yayi sa'a an yi wan wan saboda bayan ya kashe Hamza ya zo yayi musulunci Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya da takaicin mutuwar Hamza karshen zai bar duniya Wahashiyu ya zo shi yayi musulunci daga can garin su ya zo wajen ma'aikin Salama yayi musulunci Annabi alaihi salatu wasallam da ya ganshi bai farin ciki ba bai murmushi ba amma bai hana shi musulunta ba ya musulunta hakkinsa ne kuma sannan musulunci ya rushe laifukansa gaba daya amma Annabi sallama ya ce da shi kayi kokari kar mu kara haduwa shikenan da ya tashi ya kade rigarsa daga wan ma'aikin sa Salama shikenan ba su sake haduwa ba har manzon Salama ya koma ga ubangijinsa a lokacin Sayyidina Umar shi ya kashe Musailamatul Kazzab Musailama da yake kururuwa shi Annabi ne ya tara wa kansa jama'a ya kasaita aya abun ya kasaita ya zama abun da ya zama aka rasa yadda za a yi da shi Wahashiyu sai shi ya kashe shi to kaga in yayi sa an yi wan wan Annabi sallallahu alaihi wasallama yace za a yi su masu ƙaryar su annabawa ne yace kuma ni ne cika makin annabawa a baya na ba wani annabi an gane to duk wata shubuha da zata zo mana take gwada cewa wani annabi wani bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za mu gaskata ba shi yasa wasu daga cikin malaman sunan suke tuhumar salatul fatih Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wanda Muhammadin da ya bude abin da aka rufe ya kuma rufe abin da ya gabata an rufe shi wanda Muhammadin ne ya bude abin da aka rufe ba an rufe annabta ba yawwa wani ya zo ya bude ta kuma al-khatim lima sabaka wanda ya cike ya rufe abin da an riga an rufe shi me abin da aka riga aka rufe ba annabta ba yawwa to shi yasa ire-iren waɗannan lafuzan to abin tuhuma ne amma sai su rika manna mana jahilci ce jahilan banza jahilan wofi ba sa gane karatu haka suke musamman shidanin yara da aka samu yanzu in mu almajirai ne ba mu gane karatu ai akwai malamanmu da mutum ko ya yi alasufika kai ka san ya yi karatu amma dan tsaurin ido ku dinga ce musu wai jahilai ba su yi karatu ba kuma wannan fassara wannan abun ne wai shine zai gagara al-fatihu lima ughliqa al-fatihu lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wannan fa larabcin haya islam ne ko ba haka ba fataha ko ba haka ba fataha ghalaqa ko aghlaqa ko ughliqa futihatil bab ughliqa ba a haya islam ake wannan ba a to wal khatim lima sabaqa wanda kuma ya rufe abinda an riga an rufe shi sabaka me ya sabaka ka ba ya riga ba to al-khatim ya rufe ma sabaka abinda ya gabata an rufe shi me a cikin mu musaba tawili ba musaba abinda munafurcin fassara ba mu suna ba ma nukunukun fassara in kaji mu fassara abu haka yake ku ne dama kuke fama wajen fassara ku ita fama kuna dibi dibi sai kun maida abin da kuke so mu kuma yanzu duk yadda muka yi wannan abin da aka karanta shi duk yanda muka yi wajen fassara sai dai kun kun tashi fassara mu ji kuna kaucewa amma haka abin yake to kaga shine sai ka kasa gane waɗannan lafuzan me ake nufi da su to daga cikin rijimar ma kenan lafuzan kansu me yasa ba za a yi salatin da kowa ba shi da jayayya akai ba zai kalmomin ba wani rijima a kansu ba salatin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala abin da yake salatin kenan Muhammad Ibrahim ali ashab azwaj abin da yazo a salati kenan su ake hadawa barik su ne amma khatim lima ughlika fati lima ughlika khatim lima sabaka nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqima to wannan wasu abubuwa ne wanda ba haka suka zo a salati ba so shi yasa sai ya zama Muhammadun wannan salatin shi ma ana tunanin ko wani annabi ne daban ne ni ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam ake masa salati Allah ka sa mu cika da imani so da'awa ta annabta ana ta yin ta da can da har yanzu sai dai salo ya canza in da can mutum ya fito ya ce shi annabi ne an yi ta dauki ba dadi to a zamanin yanzu mutum zai annabtar da kansa ne ba tare da ya ce shi annabi bane eh sosai ya annabtar da kansa ba tare da ya ce shi annabi bane ah to yanzu don Allah tsakani da Allah mutum dai a ce a tashi da maza da mata da yara da manya da tsofi eh a kama hanya a dinga tafiya za a je wajen sa ba ji ba gani za a je wajen sa da mata da goyo da tsofi da masu jini a jika da wane ne ana tafiya wai ba za a hawo abun hawo sai da kafa za a je wajen sa to ba annabi ba waye yanzu dan Allah zaka masa kai baban ka haka wane ne saboda girmansa a addini ya kai ka tashi kai tafiya kilomita 20 30 50 100 dan ka je yadda yake tsakani ba mota a karsa ba ba mai ne babu ba haka kawai saboda tsafar kauna da shauki to yin annabi yana nan da me zaka je da rarrabe kurjan gindin jama'a an gane to wasu an annabtar da su su ba su ce su annabawa ba ne kuma masu bin su ba su ce su ba su ce musu annabawa ba amma a aikace iya abin da za a musu ko annabi iyakace sadaukar aiki ne sadaukarwar da ake yi a kan rayuwarsu ko annabi iyakacin sadaukarwa da karɓan umarni da tsoro da ƙauna da tsaro da duk wani abin da za a yi sai ka kasa bambantawa da annabi sannan duk saƙonnin da yake faɗa kabbara kawai ana ake kabbara kawai in ya tabka kwaɓa sai ka ji kawai ana labbaika ya Hussein labbaika ya Hussein a maimaita kuma in ka saurari abin da ya faɗa din sai ka ga gaba ɗaya ba wani abin yarda a ciki amma kamar wahayi ka gaya min idan za a iya gyara a maganarsa wallahi ba za su iya ba kun ga dan adam ne shi ko zai iya ba daidai ba ko amma ina mai tabbatar muku da cewa ba za su taba jin kuskure a maganarsa ba ba za su taba fahimtar ba daidai ba a maganarsa yadda annabi yake magana ana jin ta wahayi uqsim billahi alazim bayan Allah nan haka suke jin maganar bawan Allah nan ba gyara sai tarihin hikima da ilimi kawai suke ji a ciki. Kawai haka suke ji. To da can an yi waɗanda suka ce su annabawa ne, amma fa yanzu ba da baki ake faɗa ba, aiki ne yake nuna akwai sabbin annabawa. Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka tabbatar da gadigan mu kan imani, abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa, abinda na kuskure Allah ka gafarta mana baki ɗaya. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Jariri aka haifa babu rai, za a yi masa wanka da likafani, za a yi ku dauke ta kaida. Abin da yake fita daga cikin mace ya kasu kashi biyu, ko dai ya zama bari ko ya zama haihuwa. Abin da ake cewa bari, ko da yake shi Bahaushe in ya ce bari shi ne kawai ciki ya fita lokacin da bai kai haihuwa ba, ba kuma wannan shi ne bari ba a mahangar shari'a. Abin da ake cewa bari shi ne fitar ciki kafin a busa masa rai, fitar ciki kafin a busa masa rai, cikin da bai kai wata uku ba, wata ɗaya, wata biyu ya fita, to wannan bari ne. Don haka jinin da zai fita a lokacin ma a wannan matar jinin ciwo ne, jinin bari ne, ba jinin haihuwa ba. Baya hana sallah, baya karya su. Na biyu shi ne abin da ya fita bayan an busa masa rai, ya haura wata uku, wala Allah ma tana jin motsinsa, sai aka rasa shi. Wani dalili ya sa ya fita, to wannan shi kuma haihuwa ne, wannan haihuwa ne. So jinin da ya fita da shi jinin biki, za ta yi masa mu'amala ta jinin biki, za ta kiyaye sallah in tana azumi ya kai. To sannan ɗan wancan wanda yake kafin busa rai ba mutum ba ne, tsoka ce. Don haka za a tunura mai kawai abin ne kamar yadda za a binne jini. Amma wannan mutum ne, ko da kuwa gaɓoɓinsa na halittar mutum ba su bayyana gaba ɗaya ba, mutum ne. Idan ya kai a wanke shi, su fitun a wanke shi, a yi likafani, a yi masa sallah, abin ne a makabarta. Idan bai kai a wanke shi ba saboda babu abin kamawa, amma ga alamomin mutum ne tare da shi, a yayyafa masa ruwa, a sa ruwa, a sa shi a summa na likafani, a sallace shi, ai ya samu rai, ai an busa masa rai, ran ya koma, to za a sallace shi. Sannan za a kai shi makabarta a binne shi, sannan za a yi masa suna, ba ranar suna ba, irin yadda mata suke a taro mutane a dinga bikin sunan gawa, a kawai uban zai ambata masa suna. Shikenan, yana da halin yanka ma zai yanka. Wannan shine a bambancin fitan abin da ke cikin mace nau'i biyu, da wasu hukunce-hukuncen kuma da suke da alaka da hakan na idda da ta kaba da waye da sauransu. Wannan kuma yace yana neman jawabi a takaice bisa kalmomin da suka fi dacewa idan wani abu ya faru marar daɗi. Misali kamar a ce ɓarawo ya yi sata, wasu su ce wasu sashe na mutane na faɗin wasu kalmomi kamar haka, in mai shiriwa ne Allah ya shirye shi, ko kuma Allah ya tona asirinsa, da kuma masu la'anta. To kalmomi guda biyu na farko babu wani aibu a cikinsu. In mai shiriwa ne Allah ya shirye shi, wannan babu wani aibu a ciki. hakan nan na biyu Allah ya tona a cikinsa addu'a ce ba laifi bane wanda ya faɗa haka ba laifi bane Allah ya tona a cikinsa Allah ya bayyana shi amma na uku la'anta annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana la'anta da maganganu waɗanda suke irin na la'anta domin a wata rana an zo da wani ya sha giya aka dawo da shi ya sha giya aka dawo da shi ya sha giya sai suka hau tsinuwa sai ce a'a kar ku taimaki shedan akan dan uwan in kun kara tsine masa ya kara ankara zai to kaga ita la'anta ta shafi man da wa'ancin guda biyu in mai shiriwa ne Allah ya shirye shi Allah ya tona asirinsa wannan duk ba la'anta ba Allah ya tona asirinsa za a samu sauki za a kama shi an kama shi kenan za a samu sauki akwai laifin da mutum ɗaya ne yake sula shi ko kuma mutum ɗaya ne tushensa in an dubinsa ta cika aka kama shi to an kawo ƙarshen laifin sai ka ji anguwa ta yi shiru ce tun da aka kashe wane ko tun da aka kama wane aka zauna lafiya wannan kuma irin waɗannan abubuwa da aka lissafo cikin karatu cewar kiyama ba za ta tsaya ba sai sun faru munanan abubuwa to ya kenan sauran mutane da ke rayuwa cikin irin waɗannan miyagun mutane kuma ana rayuwa ba a jin kyamar irin waɗannan mutanen waɗannan abubuwa to alamun tashin alkiyamar kenan ai shi ma hakan alamun tashin alkiyamar ne ya faru ana rayuwa da shi a haka wani bawa yadda ya iya ne wani kuma shi ma abun burge shi yake duk alamun tashin alkiyamar ba wanda yake cikin halin ba yanda ya iya din shi ma alamun ne wanda yake cikin halin banda shi ake amma kuma ko ƙohonsa shi ma alamun ne don haka duk abin da kake gani din alamun tashin alkiyama shi yana ciki a inda a ce ba za a bari ya yiwu ba to da bai zama alama ba tunda alama ce daga alamun tashin alkiyama dole zai faru kuma tunda dole zai faru to dole ana gani za a bari ba yanda aka yi da shi Allahu ta'ala alam Allahumma hadina fi man hadayt na'am kamar yana ce mu akwai marasa lafiya da suke buƙatar a yi musu addu'a Allah ta'ala ya ba su lafiya irin sauƙar malam marigayi Allah ta'ala ya ba su lafiya shi kuma Allah ya ji ƙayinsa sauƙar malam kabiru kenan da kuma akwai alhaji inuwa yawo Allah ta'ala ya ba su lafiya ubangiji Allah ya ka yawa malam umar zuwa yanzu kama mata mun tafi alhaji inuwa yawo kamanta malam umar zubairu Allah ta'ala ya ba su lafiya Allah ya tashi kafadansu Allah ya sa jinyarsu ta zame musu kafara ubangiji Allah ta'ala ya kawo musu da sauki Allah ya sa su ci wannan jarrabawa sauran marasa lafiyar musulmi wanda muka ci da mu sani ba na kusa da nesa ubangiji Allah ta'ala ka ba su lafiya Allah ka sa kafara ce Allah subhanahu wa ta'ala ka sauƙaƙe musu wannan jinya ka ba su hanyar ɗaukar nauyinta ka kawo musu ƙarshenta cikin sauƙi ka rubuta musu ladarta mu kuma da muke da lafiya Allah ka ƙara mana lafiya da aminci a wannan rasulun gidan gaskiya Allah ta'ala ka gafarta musu ka jikayin su ka rahamce su Allah ka ba mu kwanciyar hankali da zaman lafiya da aminci a gidajenmu da gonakanmu da kan hanyoyinmu da wuraren sana'o'inmu da kasuwancinmu Allah ka ba mu aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali shugabanninmu Allah ta'ala ka ɗora su a kan daidai ya Allah ka ba su mashawarta na ƙwarai Allah ka kama hannayensu ka ɗora a kan daidai ka ba su yi kwanye mana adalci ka sanya damuwoyinmu su zama damuwoyinsu bukatunmu su zama bukatunsu يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحل حوضة الدين يا رب العالمين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.